sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis 11 ga watan Maris shekara ta miladiya 2021, wanda yanzu haka agogon mu a gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar corona da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari. Kama wasu 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 200 a birnin Jammu na arewacin India da nufin mayar da su Myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmin na Rohingya. Sannan kasar Japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar kasa da kuma ambaliyar tsunami karo na 10.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin namijin kokari da shugabannin kasashen G5 Sahel ke yi don yaki da ta'addanci.
A ƙarshen taron shugabannin kasashen G5 Sahel da ya gudana a watan Fabrairu da ya gabata ne, kasar Chadi ta dauki alƙawarin aikewa da wannan bataliya da zumar karfafawa sojojin Niger, Mali da Burkina Faso gwiwa.
Wai kuwa ana iya cewa akwai dokoki masu tsauri da suka tanadar da ladabtar da waɗanda suka yi ma ƙananan yara fyaɗe a Najeriya kuwa?
Don yarin saboda bikin take yi kullun sai sai mun je asibitin kwaje mu je mu dawo don Allah ku taimaka mana saboda Allah don ba wani mutum ba mutumin da ya fi mu karfi gaskiya.
Bayan duk waɗannan rahotannin da kuma labaran duniya, kamar kowace ranar Alhamis muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabata. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Yusuf, shekara guda bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana COVID-19 a matsayin annoba, wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar hadari. Binciken, wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta Ingila mai suna British Medical Journal, na cewa mutanen da suka kamu da nau'in B.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar saurin mutuwa da kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100, kuma jumlar kiyasin hakan 64 cikin 100 ne. An gano nau'in na B.1.1.7 a ƙasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan Satumban bara a kudu maso gabashin Burtaniya. Wasu binciken da suka gabata sun nuna cewa wannan nau'in ya mafi na asali yaɗo. Kama wasu 'yan gudun hijirar Rohingya 220 da aka yi a birnin Jammu na arewacin India gami da wata sanarwar 'yan sanda cewa za a mayar da su Myanmar ya kawo fargaba tsakanin al'ummar musulmin na Rohingya waɗanda suka guje ma tashin hankali mai cike da kashe-kashe a Myanmar ɗin suka fake a Indiyar. 'Yan sanda sun gaya ma 'yan gudun hijirar na Rohingya da suke zaune a lungunan bayan gari a Jammu cewa za a sake kamo sauran 'yan Rohingya ɗin don mayar da su. 'Yan gudun hijirar sun yi kira ga gwamnatin India da kar ta mayar da su Myanmar, inda a cewarsu rayuwarsu za ta kasance cikin matuƙar haɗari. An kama mijina, kodayake yana da katin shaidar zama ɗan gudun hijira. 'Yan sanda sun ce da shi da sauran 'yan gudun hijirar Rohingya za a mayar da su Myanmar. Babu wani ɗan Rohingya da ke son komawa Myanmar a halin yanzu. Har yanzu Myanmar na da haɗari gare mu, a cewar Manira Begun, wata 'yar Rohingya da take zaune a Kiryani a birnin Jammu. Jiya Laraba, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ƙudurin dokar samar da tallafin corona na dala $1.9 trillion, wanda hakan wani fanni ne na manufofin shugaba Joe Biden wanda ya kai tsakiyar kwanaki 100 a gadon mulki. Yau Alhamis aka tseda Biden zai gabatar da muhimmin jawabinsa na farko a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda zai yi amfani da wannan jawabin wajen tabo batun wannan tallafin da kuma tasirin da zai kan iyalan Amurkawa. Sannan zai kuma tabo batun mutuwar mutane sama da 529 sanadiyar cutar corona daga cikin jumlar mutane miliyan 29 da suka kamu da cutar a Amurka. Kudirin ya samu amincewa ne a majalisun dattawa da na wakilai masu rinjayen 'yan Democrat ba tare da goyon bayan 'yan Republican ba.
To yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Shugaban riko na kungiyar kasashen G5 Sahel, Idris Deby, na kasar Chadi ya gudanar da ziyarar wuni a jiya Laraba a babban birnin Yamai inda ya bankwana da dakarun kasar ta Chadi. Akan hanyar su ta zuwa bakin iyakokin Niger, Mali da Burkina Faso waɗanda suke makwabtaka da ƙasar don yaƙi da 'yan ta'adda da ke tada zaune tsaye a yankin. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron da kuma rahoton da ya haɗa mana.
Lokacin da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da takwaransa Idris Deby na kasar Chadi suka isa wurin da dakarun kasar Chadi suka yada zango kenan akan hanyar su ta zuwa fagen daga. Waɗannan askarawa su kimanin 1,200 na matsayin wani rukuni na bataliyar da kasar ta Chadi ta yi alkawalin aikewa zuwa yankin da Mali, Niger da Burkina Faso ke fama da mayakan jihadi da yake jawabin bankwana a madadin waɗannan shugabanni. Ministan tsaron kasar Nijar Professor Isu Katambe ya ce ya ku hafsoshin kasar Chadi da karu manya da kanana kyaukyawar niyyar da shugaban rikon Jason Sahel ya nuna ta hanyar sabon salon da ya kullo da shi a wannan yaki yasa za ku tafi fagen daga inda za ku yi aikin haɗin gwiwa da takwarorinku 'yan Mali da 'yan Burkina Faso da 'yan Nijar cikin yanayin fahimta, wanda kuma a matakin farko abin zai gudana akan iyakar waɗannan ƙasashe uku inda za ku yi rawar daji mai lakanin operation sama. Ba ma shakka akan maganar ƙwarewa da jajircewarku akan wannan aiki, muna da ƙwarin gwiwar za a sami nasarori. A ƙarshen taron shugabannin ƙasashen Jason Sahel da ya gudana a watan Fabrairu da ya gabata ne ƙasar Chadi ta ɗauki alƙawalin aiki kewa da wannan bataliya da zumar karfafawa sojojin Niger, Mali da Burkina Faso gwiwa a yakin da suke yi da kungiyoyin ta'addanci a iyakar da waɗannan ƙasashe yake makwabtaka. Idris Deby ya tabbatar da cewa za a sami kyaukyawan sakamako nan da watan Yuni mai zuwa, haka kuma ya yi alkawalin zuwa fagen daga domin dafawa askarawansa a wannan yaki. Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya karrama Idris Deby da lambar yabo mafi girma a kasar saboda abin da ya kira dagewarsa akan batun tabbatar da tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da ci gaban al'umma da kokarin karfafa hulɗa tsakanin kasashe.
Honneur de la République, nous vous élevons à la dignité de grand roi de l'ordre national du Niger.
Shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ma ya samu irin wannan lambar yabo sakamakon lura da abin da hukumomin Niger suka kira jajircewarsa akan batun samar da tsaron ƙasa, zaman lafiya da ayyukan ci gaban al'umma. Kasar Chadi mai dakaru a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta taka rawar gani wajen karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Sabili kenan ake kyauta zaton matakin aikewa da sojojinta zuwa iyakar Mali, Niger da Burkina Faso zai rage kaifin matsalar tsaron da ta yi kamari a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga kuma labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kasar Japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar ƙasa da kuma ambaliyar tsunami karo na 10 da suka shafe ɗumbin ƙauyuka da garuruwa, wanda hakan kuma ya janyo ɗaya daga cikin haɗuran nukiliya mafiya muni a duniya. Prime Minister Yoshihide Suga da babban sarki Naruhito sun jagoranci masu hidimar makoki wajen yin tsid a birnin Tokyo a yau dinnan Alhamis, a daidai lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin 9 a ma'auni ta haddasa ambaliyar ruwan tsunami wadda ta malalo da matukar barna a arewa maso gabashin Japan, kafin daga bisani kuma ta farma tashar nukiliya da ke Fukushima. Igiyar ruwan ambaliyar ta lalata lantarkin da ke samar da wuta ma tashar da kuma na'urar sanyayata, wanda ya kai ga tambadin manyan tukwanen iza makaman nukiliya guda uku, wanda hakan kuma ya janyo sacewar dumbun turiri mai guba cikin iska, wanda hakan ya tilasta gaggauta kwasar dubun-dubatan mutanen wurin da kewaye. Mutane sama da 18,000 ne dai suka mutu a hadarin. A ƙarshe, Majalisar Dokokin China ta amince da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da zaɓe a yankin Hong Kong, wanda hakan ya baiwa gwamnatin China ƙarin iko kan majalisar wannan yankin. Matakin da masu suka suka ce zai daɗa gurgunta fafutukar yaɗa manufofin demokaradiyya a yankin. Majalisar Al'ummar Ƙasa, kamar yadda ake kiranta, yau Alhamis ta amince da sauye-sauye da ƙuri'u 2,895 babu hamayya, inda mutum guda ne kawai ya ƙaurace. Sauye-sauyen sun haɗa da faɗaɗa hukumar zaɓen Hong Kong, wadda ita ke naɗa mai jagorantar yankin da kuma mambobin majalisar dokoki masu yawan 1,200 zuwa 1,500, tare kuma da bayar da ƙarin iko ga mambobin hukumar zaɓen da ke birnin Beijing na ƙasar China. Wannan matakin ya kuma ƙara yawan kujeru a majalisar daga 70 zuwa 90, ya kuma soke damar da dambun wasu ƙananan 'yan majalisa na matakin gunduma suke da ita ta kaɗa ƙuri'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga batun tsaro sai na cin zarafin ƙananan yara mata da maza, wanda abu ne da ya daɗe ana yi, amma hukunce-hukunce da ake ɗauka a kan masu aikata waɗannan miyagun ɗabi'un ya sa ana ganin cewar har yanzu ana samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci da suka shafi fyaɗe ga ƙananan yara. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar samun matsalolin fyaɗe ne ya zaburar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, jan hankulan hukumomi domin ɗaukar matakan daƙile munanan ayyukan, inda har wasu jihohi kamar jihar Kaduna da jihar Kebbi suka bayyana sabbin dokoki nazartar da hukunce-hukunce ga masu aikata ɗabi'ar, yayin da wasu jihohi kamar Sokoto har yanzu suna aiki ne akan samar da dokokin. Sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da samun waɗannan matsalolin, waɗanda a cewar wata lauya mai fafutukar tsayawa waɗanda ke fuskantar shari'a akan cin zarafi marasa ƙarfi, Barista Rashida Muhammad, abin damuwa ne.
To, abubuwa ne wanda dai ya zama abun ya zama kamar annoba a garin Sokoto. Da wuya ka tashi baka ji ai ma yarinya ko kuma yaro fyaɗe ba. Mu a ɓangaren mu na loyi muna iyakan kokarin mu tabbatar cewa an hukunta su, muna tabbatar cewa shi wanda ya aikata laifi an hukunta shi, sannan ita wanda aka yi ma fyaɗe mukan tabbatar ta samu kulawa. Akwai asibiti Nana Khadija Center, an kere ta ne musamman domin irin wayannan yaran da aka ci zarafin su samu kyakkyawan kulawa ta ɓangaren lafiyar jikinsu.
Alal misali a Sokoto, duk da matsalolin fyaɗe da ke gaban kotuna suna jiran hukunci, an sake samun yawa wata yarinya 7 fyaɗe, abinda har yaso ya gusar da hankalinta.
Sunana Isma'il Abubakar daga nan Arkilla Layout. Bayan na dawo daga wurin aiki na iska mahaifiyata ta ce yarinya ta ga yarinya da kuɗi naira 100. Bayan na dawo aka tambaya ta ina ba da kuɗin ci mata a ba ina ba da kuɗi ba. Sai bayan na fita na je sallah na fito sallah aka kira da aka ce ga inda ta ji samu ta samu kuɗi. Na iska yaron na ce mishi ya kawo kanwata kuɗi. Ce eh ya bata kuɗi, zan ce garin ya kai me ta maka ka bata kuɗi? Sai yaron ke ce instantly da ke cewa ai sa ta daki ya cire mata kaya ya amfani da ita. Ita yarinyar gaban shi ta faɗi ya mata fyaɗe, kuma an je asibiti har ya ta yarinyar tana tun lokacin bata bacci har har samu taɓa. Yanzu haka za mu koma asibiti.
Mahaifiyar wannan yarinya dai ta nemi aiwa yarta, wanda Marina ya ce adalci da yake batun yana gaban kuliya.
Wallahi ban ji daɗin wanga hau ba, duk yanzu cikin tashin hankali nake, duk lokacin da aka tambaye ni magananka sai na yi zuciya da ya min ciwo bisa kai ne. Don yarinya saboda bikitan take yi kullun sai sai mun je asibitin kwari mu je mu dawo mu je mu dawo. A don Allah ku taimaka mana saboda Allah. Don ba wani mutum ba, don mutumin din ya fi mu karfi gaskiya. Don ba mu da abin da mai Allah ne muna taimakon jama'a, don mai neman sa ne sa an don Allah ya taimaka mana don Allah. A kwaci ma yarinya garin cinta.
Wadannan matsalolin suna zuwa ne daidai lokacin da ake kokarin samar da dokokin hukunta masu aikata irin waɗannan laifukan na fyaɗe a jihar Sokoto, ƙarƙashin jagorancin wata cibiya ta tabbatar da yin adalci ga kowa, wato Center for Social Justice, tare da tallafin ƙungiyar Spotlight. Da yake tuni an gurfanar da wannan ake tuma da yawa wannan yarinyar fyaɗe a gaban kuliya, jama'a na fatar ganin an yi wa wannan yarinyar adalci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu iya magana dai suka ce lafiya jarin talaka. Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau zamu yi magana ne akan duba lafiyar uwa da kuma jariri bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
A makonnin da suka gabata mun yi magana akan matun daga yadda mace za ta shirya samun ciki da kuma kula da cikin da kuma haihuwa. A wannan makon kuma zamu yi magana ne akan duba lafiyar shi kanshi jariri da kuma uwa bayan ta haihu. Likita, yaya ake duba lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa?
A lokacin baya ba wai wani da nisa ba, za ka ga kusan cikin shekarun 1970 zuwa abin da ya kai cikin zuwa 1980, zaka ga asibitocin mu idan an haifi in mace ta je ta haihu, haihuwa ta salin halin da babu matsala, akan aje ta asibiti ta kwana biyu sannan a sallame ta. A cikin wannan lokaci na wannan kwana biyu akan duba ta a tabbatar cewa lafiyar ta lau, jinin ta yana daidai, a tabbatar cewa ba ta zubar da kuma jini. Sannan jariri za a duba shi a tabbatar da lafiyar shi kafin a sallame shi zuwa sa'at da shi da mahaifiyar shi zuwa gida. Saboda abubuwa na rayuwa da suka canza, na daya al'umma sun karu da yawa kuma asibitocin nan ba su isa ba, sai kasance yanzu idan ka shiga asibitoci ci zaka ga wata matan ma akan kujera take zaune tana jiran wata ta haihu ta tashi ta bata gado, sai kasance kenan cikin awa hudu ko abin da ya kasa da haka mace bayan ta haihu an sallame ta ta tafi gida. To wannan yana tattare da matsaloli da dama, saboda idan matan nan tana zubar da jini ba lalle a gane ba, tana iya tafiya gida sai bayan ta tafi gida sai kasance tana zubar da jini. Da farko ba lalle ta ji wani abu ba, amma a hankali bayan jini ya zuba da yawa sai ta shiga wani hali. To wani lokacin sai ka ga kafin a ruga a dawo asibiti har a zo a fara neman jinin da za a yi mata kari, sai kasance ta shiga wani hali. Wani lokacin idan da kara kwana sai kasance an rasa mahaifiyar ma. Shi kuma jariri sai kasance shi din ma ba a duba shi a kai ba, saboda a lokacin da aka haife shi na awan farkon na an ga kamar komai lafiya, ba lalle an duba da abin da ya kamata a duba ba sai a sallame shi. To kuma wasu matsalolin sai bayan an sallame shi da awoyi ma sannan za su nuna. Kenan sai bayan an je gida an lullube jariri an zace yana bacci sai ya kasance an samu matsala. Misali ga ƴaƴan da iyayensu suke da ciwon sukari, akwai abin da ake cewa hypoglycemia, wato ya kasance shuga a jinin jaririn nan yayi ƙasa. In an haife shi awa ukun farko zai zama lafiya lau da karfin shi da komai, to amma zai iya kasancewa an lullube shi an tafi da shi gida sai ya kasance shugan nan yayi ƙasa har ƙasan da zai iya kasancewa ya shiga cikin abin da ake cewa koma, kuma har sai ya kasance jariri ma ya iya mutuwa ba tare da an sani ba a cikin baccin shi saboda sugan nan yayi ƙasa matukar ƙasa. Idan ba a kula ba kenan akwai hatsari sosai, kamar cutar jaundice misali. Idan an haifi yaro saboda kafin a haife shi mahaifiya duk ta dauke mai nauyin cire wancan sinadari da yake kawo jaundice, wato sinadarin bilirubin. Kenan sai bayan an haife shi mafi yawancin lokaci sai bayan awoyi zuwa kwana daya kafin jaundice nan ta fara nunawa. Kenan idan ba a duba ba sai ya kasance sai bayan da aka tafi gida ana ta hidima sai yaro ya samu matsala sai ya kasance sai ya shiga wani hali kafin a ruga kuma a dawo asibiti. Akwai cututtuka da ake haihuwar jariri da shi, misali abinda a turanci ake cewa congenital abnormalities. Misali a cikin bakin yaro daga can baya daga sama sai ya kasance wurin ya fafi, abinda ake cewa cleft palate. Idan ya kasance ba bude bakin nan akai aka leka ba, ba lalle a kasance an gane irin wannan matsalolin ba. Idan ba a duba gadon bayan shi ba, musamman daga ƙasa wajen kwankwaso, ba lalle a gane cewa ko yana da matsala daga ƙashin gadon bayan ba, abinda ake cewa spina bifida. Wasu jariran za a haife su sai kasance ta dubara su ba a bude take ba yadda kashi ba zai fita ba. Kenan an saurin sallamar su kuma ba a duba ba ana iya sallama su da wannan matsalar ba a sani ba. Idan ba a duba zuciyar su ba akwai yara da dama da ake haihuwa ya kasance akwai matsala a zuciyar amma ba a duba ba sai kasance an samu matsala kenan nan gaba. Saboda haka yana da matukar amfani idan an haihu a tabbatar an duba lafiyar uwa a tabbatar bata samu wani rauni ba abinda ake cewa tiya a can bakin mahaifa a tabbatar cewar wani abu na daga cikin mabiya din bai makale ba wanda zai iya ja ta zubar da jini a tabbatar cewar duk inda ya kamata a dinke in ta samu kari an dinke a tabbatar cewar ba ta zubar da jini a tabbatar cewar jininta kuma bai hau ba kafin ya kasance an sallame ta haka shi ma jariri a duba shi a tabbatar lafiyar shi lau idan akwai abinda ba a tabbatar ba sai a ba su dan karamin lokaci misali a ce a dawo gobe ko a dawo bayan awa kaza a sake duba jariri amma idan ya kasance uwa na da ciwon sukari misali inda hali kada ai saurin sallamar jaririn nan sai a kai shi dakin jarirai yadda za a rinka gwadawa daga lokaci zuwa lokaci har sai an tabbatar da yana samun isasshen abinci kuma sugar shi a cikin jini ya daidaita kafin a sallame shi
to likita musamman ma kai ta jaddada zubar jini ko barkewar jini ga ita wadda ta haihu shin wannan matsalar ne kawai take iya tasowa bayan haihuwa ko akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan haihuwa
akwai matsaloli da dama da ka iya tasowa bayan haihuwa abin da sanin jaddada kan wannan jini shine wanda na san mutane da dama sun tabbatar cewa yana faruwa kuma yana da hatsarin gaske zai iya kisa cikin dan lokaci kankani amma akwai matsaloli da dama da za su iya faruwa bayan haihuwan nan
to likita kamar menene idan uwa ta gani ga jaririnta ya kamata ta yi gaggawar tuntubar likita bayan ta haihu musamman ko bayan an sallame su ko kuma ma idan suna asibitin
to duk lokacin da aka ga misali numfashin jariri bai yadda ya kamata ba ko aka ga jikin shi ya yi canza kala ya yi blue ko aka ga baya karbar nono ko aka ga yana bacci fiye da kima an sa shi nono ya je karba ko yana kuka fiye da yadda ya kamata a ce jariri yana yi to wannan duk alamu ne da ya kamata a ga likita ko kuma wani aka ga wani abu a jikin shi wanda ba haka aka saba ganin halittarsa ba to da buƙatar a jawo hankalin ma'aikatan lafiya su duba gara a tabbatar cewa yaron lafiyar shi lau da aizatan cewa yana da lafiya a tafi gida kuma amma ba shi da lafiya
to likita musamman ma ga yara jarirai wani lokaci zaka ga ko suna yawan kwarewa ko kuma abinci ya rika dawo musu ta hanci ta baki wanda wani lokaci zaka ga kamar har numfashin su yana kokarin daukewa shin wannan abin damuwa ne ya kamata a kai yaro asibiti ko kuma me ma yake kawo wannan abu
to lalle wannan abin damuwa ne akwai kuma abubuwa da dama da za su iya kawo shi zai iya yiwa akwai abin da a turanci ake cewa regurgitation abinci kenan ya dawo daga ciki ya dawo ta makogoro sai ya biyo ta hanci da baki zai iya kasancewa kuma akwai matsala ne a bakin kamar yadda muka yi magana wancan na turanci da ake cewa kamar palate nan da sauransu to ala ayi halin duk lokacin da aka samu wannan matsala ce babba because saboda zai iya sa numfashi ya toshe ko ya dauke ko kuma abin da ya fito din ya koma cikin huhu ya kawo matsala duk lokacin da aka ga wannan da buƙatar a nemi taimako musamman ko da sau ɗaya aka gani yaro ya yi irin wannan da buƙatar a je asibiti saboda a ba da shawarwarin da ya kamata wani lokacin kawai yanayin yadda ake kwantar da yaron ne za a ba da shawara a kai zai kasance yaron lafiyar shi lau amma za a ba iyaye shawara yadda za a kwantar da shi wannan kadai yana iya sa wannan abin ya daina amma dai abu ne mai muhimmanci duk abin da ya shafi numfashi kada a yi wasa da shi a je asibiti a tabbatar da lafiyar yaro sannan a ba da shawarar da ya kamata ta yi
idan ya faru a gida akwai wani abu da za a yi masa ya samu ya dallafa kafin a garzaya asibiti ko me ya kamata a yi kafin a je asibiti
abin da ya kamata na farko a juya kan yaron kasa a tabbatar abin da ya fito din da majina da abincin da waye ya zube kasa sannan a zuke hancin a tabbatar cewa babu abin da ya rige a hancin da bakin a tabbatar yana numfashi kafin a garzaya zuwa asibiti abinci. Kada a daga kan a ce a daga kai sama a juya baya yadda abincin zai iya koma cikin huhu kenan, saboda abin da ake kuma gudu kenan.
Wace shawara zaka ba wa iyaye da ma waɗanda wadda suka haihu ko wacce ta haihu da kuma ma wanda suke kula da jariri ta yadda za a guje wa irin waɗannan matsaloli?
Da buƙatar a fahimci cewar shi jariri fa in an haife shi ba abin da zai iya yi banda abubuwan da Allah ya dora masa da zai iya yi, na numfashi, bugawar zuciya, cin abinci, kuka da sauransu. Amma sauran abubuwa kamar na koda kwanciya ne, yadda aka kwantar da shi haka zai kwanta. Idan bashi da lafiya shi ba zai iya kanshi komai ba, ba zai iya ma ko faɗa cewar bashi da lafiya ba. Wanda yake kula da shi shine zai ga alamar rashin lafiya, kuma shi ya kamata ya dauki mataki. A duk lokacin da kaga jaririn da hankalinka bai kwanta ba akan shin wannan yaron yana da lafiya ko bashi da lafiya, to da Allah kar kai tunanin cewar yana da lafiya din. Gara ka je asibiti a tabbatar cewar a yaro lafiya shi lau, akan kai tunanin cewar yana da lafiya bayan kuma akwai matsala, saboda sai ya kasance an cutar da shi. Amma idan aka tabbatar da lafiyar shi lau, to falallahi alhamdu, babu wani abu da akai asara. Wannan kokarin da akai na tabbatar da rashin lafiyar shi, Allah ya da an yi shi a cikin dacewa.
Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya.
A daidai wannan lokacin kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin ku masu sauraronmu da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha, mashi na jihar Yobe. Yace assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika yau ce radan cutar koda ta duniya. Amma sai dai kash abin takaici da tashin hankali shi ne masu fama da lalurar cutar suna shan baƙar wahala sosai a ƙasarmu Najeriya, sakamakon yadda gwamnatin ƙasar ta yi watsi da su ba ta agaza musu da magungunan cutar a kyauta. Magungunan cutar ta ƙoda kuma suna da matuƙar tsada, ta yadda talakawa masu cutar ba su iya siya. Allah ya sa mun dace, amin. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Babandi Mamman Bandi, ya ce salam VOA Hausa. Bai kamata ba a ce gwamnatin Najeriya ta fi mai da hankali akan allurar rigakafin cutar coronavirus, duba da yadda ake kashe rayukan al'umma fiye da yadda cutar corona take kashewa, wanda wani har yanzu bai taba ganin mai cutar coronar ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Sakonmu na gaba na cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. Yace da Allah ku bani dama a yau domin na yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Lokaci yayi ya kamata a dauki matakin daidaita wa'azin da malaman kasar ke yi, tare da tantance su da sanin abin da mutum zai yi wa'azi a kai. Gadin wannan kau da kai da take yi, abin da ke haifar da mugga akidu da raba kan musulmi a kasar, sabanin yadda muke gani a kasashen Larabawa.
Daida Baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurari. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Shekara guda bayan da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana COVID-19 a matsayin annoba, wani bincike ya gano cewa wani nau'in cutar da aka fara ganowa a Burtaniya ya mafi duk sauran nau'ukan cutar haɗari. Binciken, wanda aka wallafa sakamakonsa a mujallar kiwon lafiya ta Ingila mai suna British Medical Journal, na cewa mutanen da suka kamu da nau'in B.1.1.7 na cutar sun fi waɗanda suka kamu da sauran nau'ukan cutar saurin mutuwa da kashi 30 cikin 100 zuwa kashi 100 cikin 100, kuma jimlar kiyasin hakan 64 cikin 100 ne. An gano nau'in na B.1.1.7 a ƙasashe sama da 100 tun bayan da aka fara gano shi a watan Satumban bara a kudu maso gabashin Burtaniya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.